Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da saura abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Laraba 13 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfil da kanin labarai.
Shugaban kasar Najeriya ya sha alwacin cewa babu rahama ga waɗanda suka kashe sama da mutane 100 a wasu hare-hare a tsakiyar kasar. Shugaban Amurka Joe Biden ya ƙara zafafa kalamansa kan ƙasar Rasha a jiya Talata, yana mai zargin shugaba Vladimir Putin da shirye kisan ƙare dangi a Ukraine. Haka kuma za a ji cewa sama da 'yan Sudan ta kudu miliyan 7 ne za su fuskanci matsalar ƙarancin abinci a watan Yuli saboda ambaliyar ruwa da fari da kuma faɗace-faɗace.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa a Najeriya kwararru a fannin man fetur da iskar gas sun fara tsokaci kan bukatar kungiyar tarayyar Turai da neman ƙarin iskar gas daga Najeriya.
Wannan yana da kyau, ci gaba ne mai kyau, amma abinda ake ciki shine a yanzu Najeriya ba za ta iya sa dukiya da yawa hakan nan a cikin magana na infrastructure na gas ba.
Yayin da ake ci gaba da cece-kuce kan motocin alfarma da aka raba wa sarakunan gargajiya a jihar Zamfara da ke Najeriya, gwamnan jihar Bello Matawalle ya yi ƙarin haske.
Su manyan sarakuna su 17 muka san musu wannan Cadillac din guda 17, wanda na ga ana ta kai ana ta guda 200. To dukkan motocin na wa'yan ga manyan sarakuna su 17.
Murjala Faruku Sanyinna zai shigo da shirin baki mai yanka wuya, bayan nan kuma muna tafa da karatun Alkur'ani daga bakin yara manyan gobe. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a ranar Talata ya sha alwashin cewa babu rahama ga waɗanda suka kashe mutane sama da 100 a wasu hare-hare a tsakiyar Najeriya. Wasu 'yan bindiga sun kai farmaki wasu ƙauyuka kamar yadda majiyoyin yankin suka ce. A ɗaya daga cikin munanan hare-haren da aka kai a bana da ake zargin 'yan bindiga masu ɗauke da muggan makamai suka kai. Da yake Allah wadi da abin da ya kira mu munanan kashe-kashe, Buhari ya alƙawarin cewa waɗanda suka aikata wannan aika-aika ba za su samu tausayi ba. Ba za a gafarta musu ba, ko ba za a basu tsira ba, a cewar shugaban a cikin wata sanarwa. Hare-haren da aka kai ranar Lahadi a jihar Filato da kuma wani samame da masu garkuwa da mutane suka kai jirgin ƙasa a jihar Kaduna da ke makwabciyarta ya nuna yadda rashin tsaro ke ƙara ta'azzara a yankunan arewa maso yamma da tsakiyar ƙasar da tafi kowace yawan jama'a Afirka. Shugaban Amurka Joe Biden ya ƙara zafafa kalamansa kan ƙasar Rasha a jiya Talata, yana mai zargin shugaba Vladimir Putin da shirye kisan ƙare dangi a Ukraine. Yayin wata ziyara da yake jihar Iowa don gabatar da wani shirin rage farashin man fetur, shugaba Biden ya ce kuɗaɗen da kuke samu da damar ku ta cika motocinku da mai, babu ɗaya daga cikinsu da ya kamata ya dogara kan ko wani mai mulkin kama karya ya yanke shawarar shiga yaƙi tare da yin kisan kiyashi a can wani ɓangaren duniya. Daga baya shugaban na Amurka ya kare matakin da ya ɗauka na bayyana matakin na Rasha a matsayin kisan kiyashi, yayin da yake zanta da manema labarai kafin ya hau jirginsa ya koma gida. Biden ya ce na kira shi kisan kiyashi ne saboda ya ƙara fitowa fili, kuma a fili yake cewa Putin na ƙoƙarin kawar da ra'ayin samun damar zama ɗan ƙasar Ukraine, kuma shaidu suna ƙaruwa. Ya ƙara da cewa za mu bar lauyoyi su yanke hukunci a duniya ko ya cancanta ko a'a, amma ga alama haka yake gare ni, in ji shi. Farautar mutumin da ya kai harin kan mai uwa da wabi da safiyar ranar Talata a gundumar Brooklyn ta birnin New York ya haɗu da tsaiko, yayin da aka gano kyamarar ɗaukar hoto a tashar jirgin ƙasa na 36th Street da ya kamata ta ɗau hoton maharin ta lalace, a cewar magajin birnin New York Eric Adam.
Da misalin karfe 8:24 na safiyar jiya Talata ne, yayin da jirgin kasa ya isa wata tashar karkashin kasa a unguwar Sunset Park a Brooklyn. Mutumin da yake sanye da karamar riga na masu aikin gine-gine wanda ya rufe huskansa da abin tare iska mai guba kafin ya fara bude wuta akan mutane da ke cikin jirgin da wasu da suke kusa da jirgin, in ji kwamishiniyar 'yan sandan birnin New York Kitchener Sewell.
Known explosive devices on our subway trains and this is not being investigated.
Take za mu iya tabbatarwa da mutane cewa babu wani abun fashewa a cikin jirgin, kana ba za mu gudanar da bincikenmu a kan ta'addanci ba tukuna. Harbin kan mai uwa da wabin ya haifar da fargaba da tashin hankali a cikin jirgin. Wannan abu dai na faruwa ne a daidai lokacin da ake fama da yawa-yawan harbe-harbe a fadin birnin New York da kuma karuwar miyagun ayyuka a tashar jirgin kasa na karkashin kasa. Gwamnan jihar New York Kathy Hochul ta shawarci 'yan New York ne, tana cewa ku kasance a farke da kuma lura. Kathy ta yi kira ga mutanen jihar New York baki daya da su taimaka ma 'yan birnin New York da jami'an tsaro wurin hada kai a kyamaci wannan ɗabi'ar harbe-harbe mutane. Baba Yako Makeri, sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin New York.
To madalla, an jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Kungiyar Tarayyar Turai ta zo ƙwarya a hannu, tana neman ƙara ƙarfafa dangantakarta da Najeriya, musamman a fannin samar da iskar gas zuwa ƙasashen Turai sakamakon yakin da ya ɓarke tsakanin ƙasar Rasha da Ukraine. Wannan buƙata ta bayyana ne a wata sanarwa da kamfanin mai na ƙasa ya raba wa manema labarai a Abuja, babban birnin Tarayyar Najeriya. Wakilin murya Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana.
Jakadar kungiyar Turai a Najeriya, Samuela Isofi, ita ce ta jagoranci sauran jakadun kasar Spain da Italia da Portugal da kasar Faransa a lokacin da suka kai ziyarar ban girma ga kamfanin man fetur na Najeriya. Isofi ta ce Najeriya ce ƙasa ta hudu da ke samar da iskar gas zuwa Turai, inda ta ce Najeriya tana fitar da kashi 40 cikin 100 na gas zuwa ƙasashen Turai a halin yanzu. Ƙaramin ministan man fetur na ƙasa Timi Presilva ya yaba da wannan mataki da ƙasashen Turai suka ɗauka, inda ya ce Najeriya a shirye take ta shiga yarjejeniyar ƙara yawan iskar gas ga ƙasashen Turan.
At this moment we have two projects, one pipeline to Algeria, through Algeria to Europe. Actually that pipeline is targeted for Europe.
Anan Timi Presilva ne yake bayani cewa tuni har an fara shimfiɗa bututun da zai kai iskar gas zuwa ƙasashen Turai ta ƙasar Algeria. Silva ya ce akwai kuma shimfiɗa wata bututu ta ƙasar Morocco. Dukan waɗannan ayyukan an riga an fara su gadan-gadan, kuma Najeriya a shirye take ta zama abokiyar kasuwanci na gari ga ƙasashen Turai. Da yake tofa albarkacin bakinsa game da wannan bukata, ƙwararre a fannin gas da man fetur Muhammad Salih Hassan ya kalli wannan neman ƙarin iskar gas daga Najeriya zuwa ƙasashen Turai ta fannin rashin ƙarfin tattalin arzikin da ƙasar ke fama da shi ne.
Wannan abu da kungiyar Turai suke nema na ƙarin gas yana da kyau, ba ƙaramin samun ci gaba bane wa ƙasa irin tamu kamar na Najeriya. Wannan yana da kyau, ci gaba ne mai kyau, amma abin da ake ciki shine a yanzu Najeriya ba za ta iya sa dukiya da yawa hakan nan a cikin magana na infrastructure na gas ba.
Shi ma masanin tattalin arziki Abubakar Ali ya yi ƙarin haske akan wannan bukata da yake ganin tarihi ne zai maimaita kansa.
Bukatan makamashin iskar gas na Najeriya da ƙasashen Turai suke yanzu matsawa su fara saya, wato in an duba tarihi ne yake so ya maimaita kanshi, domin lokacin da Najeriya ta yi wannan ɗare-ɗare na iskar gas, to dama Turai su ne na farko ƙasashen da ake tsammani ko kuma aka targetin su sai wannan gas ɗin nan. Gas ɗin Rasha kusan kashi 40 ƙasashen Turai suke saya. So wannan yakin na tsakanin Rasha da Ukraine shi ya tilasta yanzu aka canja akalar tattalin arzikin ma na ƙasashen Turai, kamar yadda yaki na ɗaya da yaki na biyu na duniya ya canja tattalin arzikin duniya gaba ɗaya. Saboda haka wannan abu ne wanda yake zai yi wa Najeriya amfano na ƙwarai wajen bunƙasa harkan iskar gas.
Sanarwar ta ce kungiyar Turai ta bayyana buƙatar ƙara yawan iskar gas da take saye daga Najeriya ne biyo bayan yakin da ake yi tsakanin Rasha da Ukraine domin cike giɓin gas ɗin da kungiyar Turai take saye daga ƙasar Rasha. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfil Hashim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Sama da 'yan Sudan ta kudu miliyan 7 ne za su fuskanci matsalar karancin abinci a watan Yuli saboda ambaliyar ruwa da fari da kuma fadace-fadace. Matsalar karancin abinci ta ta'azzara tun bara. A wani rahoton haɗin gwiwa da Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatin Sudan ta kudu suka fitar rana Asabar, sun bayyana cewa ƙaruwar tashe-tashen hankula da makamai da rasa matsugunne a cikin al'umma da sauyin yanayi kamar ambaliyar ruwa da fari sun taka rawa. Kimanin mutane 87,000 a yankin gudanarwa na Faibo da wasu sassan jihohin Jonglei da Lakes da wasu jihohi na iya fuskantar bala'in yunwa a watan Yuli. Kimanin mutane miliyan 2.9 ne za su kasance ƙasa da mataki ɗaya kawai a matakin gaggawa a cewar wani bincike na bayanan tsarin ƙimar abinci. Sama da kashi 2/3 na al'ummar ƙasar, kusan mutane miliyan 9 na buƙatar agajin jin kai, in ji Majalisar Ɗinkin Duniya. Daga ƙarshe, wani rahoto na shekara-shekara na ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya nuna damuwa game da ci gaba da cin zarafin bil'adama a Rasha da China da Iran da Venezuela da Masar da sauran ƙasashe masu mulkin kama karya, da kuma tasirin da cutar coronavirus ta yi a kan ayyukan haƙƙin ɗan adam a duniya. Takardun wannan rahoto na shekara-shekara ya kuma nuna damuwa game da danniya tsakanin ƙasa da ƙasa, wanda gwamnatoci ke kaiwa kan iyakokin ƙasar don musgunawa, tsoratarwa ko kashe masu adawa. Jiya Talata ne sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana rahoton. Blinken ya ci gaba da cewa koma baya na mutunta 'yancin ɗan adam ya ci gaba, yana mai ba da misali da yaƙin da Rasha ke yi a kan Ukraine.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da ake ci gaba da cece kuce a kan adadin motoci da gwamna Bello Matawalle na jihar Zamfara ya raba wa sarakunan gargajiya a jiharsa da kuma alakanta sayan motocin da zunzurutun kuɗin da aka kiyasta cewa ya kai biliyoyin nerori. Gwamna Matawalle ya ce ba haka lamarin yake ba. Daga Abuja ga rahoton da wakilin mu Halima Abdurrauf ta aiko mana.
Tun bayan da labarin raba motoci kirar Cadillac wanda aka kera a shekarar 2019 sama da 200 ga sarakunan gargajiya a jihar Zamfara ya karaɗa kafafen sada zumunta ne 'yan Najeriya daga shiyoyin ƙasar daban-daban ciki har da kudanci suke ta tofa albarkacin bakinsu a game da lamarin. Wasu 'yan ƙasar dai sun yi ta ba da misali ga labarin raba ƙarin motoci 100 ga cibiyar tsaro ta yammacin Najeriya wanda aka fi sani da suna Amote Kunda gwamnan Shehi Makinde na jihar Oyo ya yi a cikin watan Afrilu, inda ake cewa yaya za a yi jihar da ke fama da tarin matsalolin tsaro za ta raba motoci masu tsada ga sarakuna. Ko menene gaskiya a game da batun raba motoci sama da 200 ga gwamna Bello Matawalle da bayani.
Su manyan sarakuna su 17 muka san musu wannan Cadillac din guda 17 wanda ni ga ana ta kare ana cewa guda 200. To dukkan motocin na wayan ga manyan sarakuna su 17 kuma sai da mun ka tabbatar da mun tace mun tabbatar da duk wani sarki wanda za ba motar nan sarki ne wanda mun tabbatar da amincin shi, mun tabbatar da yana da lahiya kuma ya rantsuwa da Alkur'ani bai tare da yan ta'adda, bai hulɗa da su, bai jin daɗin abin da suke yi. Da za a ce yau sarki mai daraja ta ɗaya ko shugaban sarakunan jihar Zamfara a ce bai da motar shiga, ta yaya kace son ya yi aiki? Sannan kuma sarakunan nan ko mun so ko mun ki duk yadda za mu yi harkar tsaro sai mun yi unwani da su domin kawo ƙarshen wannan matsala. Na sha faɗa ma duniya cewa wannan dalilin yin wannan saboda mun san da akwai waɗanda suna cikin
cikin wannan hidima, amma mun ce to shikenan kowa ya irin rantsuwar da ni, kuma na sha fada ni ce duk wanda ya san da bai cikin wagga hidima ya rantsuwa irin wadda ni na bai jin dadin abin da ke faruwa a Zamfara, bai da hannu da abin da ke faruwa a Zamfara, bai san masu yin wannan aiki ba a Zamfara.
A game da tambayoyi da 'yan Najeriya musamman a kafafen sada zumunta suka yi tayi na cewa shin gwamna Matawalle ya taba taimakon jami'an tsaro a jihar sa da kayan aiki, kwamishinan 'yan sandan jihar Zamfara CP Ayuba Elkana ya bayyana cewa
shin gaskiya gwamnatin Dr. Mahmud Bello Matawalle da jami'an tsaro ba ya sada ba kawai, mun haɗa kuwa aiki kwarai da gaske, domin haka mun samu cin gaba da yawa game da fight against this bandit a Zamfara State Command. Na ɗaya, shi domin Bello Matawalle ya tallafa mana da motoci na Pilos. Pilot da duka kuma sanya ka kama da police da civil defense sojoji da immigration customs, wanda haka motocin da ya bamu bai bar mu haka ba, tunda ya san cewa dole a sami sanusu. To motocin nan muka samu tallafi a ƙarshen wata, mu gwamnati wanda muka samu mai muna sami sanusu, banda haka muna da yaranmu da muke kira operation pop ada 1 and pop ada 2, wannan duk suna cikin locations ne koyuka suna ba da security.
Halima Abdurra'uf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdurra'uf, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashirinmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma gashirinmu na gaba,
baki mu yanka wuya. Matasa a Najeriya na ci gaba da nuna cewa wannan karon fa da gaske suke yi, kafafutukar ganin sun karbe madafun iko a zaben shekara ta 2023. Jama'a assalamu alaikum, yanzu haka dai ana ci gaba da samun ƙarin masu bayyana aniyarsu ta tsayawa takarar shugabancin Najeriya a zaben shekara mai zuwa ta 2023. Na baya-bayan nan sun hada da gwamnan Nyesom Wike na jihar Rivers daga kudu maso kudu a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP mai adawa, da kuma jam'iyyar APC mai mulki ministan sufuri Rotimi Amaechi daga kudu maso kudu, da kuma mataimakin shugaban kasa mai ci yanzu Yemi Osim Banjo daga kudu maso yamma. To sai dai kuma ana ci gaba da zafafa batun baiwa matasa dama a matakai daban-daban a zaɓen mai zuwa.
Ana magana cewa a samo waɗanda shekarunsu ba su yi nisa da yawa ba. Ni ba zan kira kaina saurayi ba, amma kuma ba zan kira kaina tsoho ba, saboda haka ne ya zama kamar wata gada ko kuma wata mahada wanda ke tsakanin matasa da kuma waɗanda suke tsofaffi. Kusan duk wanda ke neman wannan matsayin a hali yanzu, wanda suka riga suka ambata suna nema ko wanda suka ambata sun zo suna tuntuɓa, ba wanda yake da ƙananan shekaru da ya kai ni, wanda shekaruna da duk ayyukan nan da na yi, duk sanin Najeriya da Allah ya bani, da duk fahimta ta hulɗa ta gwamnati da Allah ya bani, har yanzu shekaruna 56. Kuma matasan Najeriya suna cewa a kawo musu shugabanni waɗanda suka fi kusa da su, waɗanda suka fi fahimtar al'amuransu da kuma yanayin da suke ciki. Saboda duk waɗannan dalilai sun gaji cewa da yadda Allah, idan Allah ya ba wannan matsayin, aikin nan za mu iya shi.
Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal kenan, sa'ad da yake bayyanar da aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban kasa a zaben shekara mai zuwa, inda kuma yake jaddada fafutukar da ake yi ta ganin an baiwa matasa dama domin su gwada tasu bajinta a kasar da yanzu haka take fama da kalubalen tsaro da tattalin arziki. To ko baya ga shugabancin kasa, a matakin jihohi ma an sami matasa da suka nuna sha'awar tsayawa takarar gwamna, kamar a jihar Jigawa da kuma jihar Sokoto, inda Sagir Dalhatu Bafarawa, matashi dan shekaru 38 da haihuwa, ya sai takardun neman tsayawa takarar gwamnan jihar, wanda shi ma ya ce bukatar shugabanni masu jini a jika a Najeriya ne ya karfafa masa gwiwar fitowa takarar gwamna.
Jama'a da kungiyoyi su ne suka haɗu suna ta kira a hito takara. Na je na samu party leaders, na samu elders, na faɗa musu ga abin da mutane ke da kuduri a kaina. The same kungiyoyi sun ka haɗa kuɗi, sun ka je sun ka sau form na tsayawa takara, sun ka bani form na cewa gashi don Allah in cika, don suna son, suna ra'ayi da ni in tsaya takara. duk yawancin su abun da suke cewa ga matashi mai wanda adda experience din gwamnati da harka kasuwanci na private sector, to suna gani ya kamata lokaci ne a ba matasa dama su taka tasu rawa. Amma muna son ga cewa lokacin da aka ba mu jagoranci Ministry of Environment a jihar Sokoto, karshen mai girma gwamnati Right Honorable Aminu Wazir Tambuwal ya ba mu dama mun zo mu unhani da experience din mu da ilimin da Allah ya ba mu gurgudo, mun ga cewa jihar Sokoto mun kawo wani sauyi akan harkar muhalli. So suna ganin cewa tunda ni ina cikin gwamnati kuma na ina koyo daga mai girma gwamnati, na koyi abubuwan da ake yi, so ya kamata a ce saboda cigaban gwamnati a samu cewa ina cikin waɗanda a sahun gaba na neman wani abubuwan.
To sai dai ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta kan tasirin gwada matasa a madafun ikon Najeriya, inda ake zargin dattawa sun yi kaka gida, lamarin da kuma wasu ke ganin shine ya haifar da tarnaki ga cigaban kasar. Amma bari mu soma da jin ta bakin wasu matasan kasar kan lamarin.
Sunana Comrade Imran Muhammad Safe. Wannan tambaya ce wadda take da amsa kai tsaye, na iya cewa tabbas lallai matasan Najeriya a shirye suke, kuma sun shirya tunkara kalubalen da muke ciki. Saboda duba da la'akari da cewa shi kuma matashi, yan aka ce matashi idan zai yi zai yi, in ba zai yi ba ba zai yi ba. Dattawa uwayenmu da kakanninmu da yannanmu sun gaza, kuma akwai abubuwan da cewa lallai tabbas kuma su kansu hands down sun tabbatar da cewa sun gaza waɗannan kalubalen. Wallahi babu mai iya tunkara su kai tsaye in ba matashi ba. In muka lura da uwayenmu da suka wuce na baya ko da suka mulki Najeriya, mafi akasarin su duk matasa ne lokacin, kuma mun ga irin rawar da suka taka da irin ci gaban da aka samu. To ko yanzu in ba haka nan suka hakura suka bari matasan suka dauka ba, wallahi babu ranar da za a samu ci gaba.
Sunana Alin Gwanjo daga jihar Zamfara Najeriya. Gaskiya halin da kasa ke ciki bana ce matasa za su iya shiga harakan zabe ba ko wani abu, saboda halin da kasa ke ciki an takura mu da talauci da fargaba da abubuwa da yawa da yunwa, yanda 'yan siyasan suna amfani ne da wannan, suna son su yi amfani da matasan ne yasa suke tara mana talauci da yunwa da bala'i da rigingimu da suka yi yawa. Amma halin da kasan ke ciki yanzu, duk matashin da zai ce zai iya, gaskiya ba zai iya ba, kawai yana hwaɗe ne.
Sunana Honorable Abdulaziz Isa Silva. Ba kowane matashi ke da zarahi ko yake da hali ko yake da kuɗi da zai fito yanzu ya yi siyasa a wannan ƙarnin da muke ciki. Me yasa haka? Ko shi ne an riga an ɓata siyasa, an riga an ɓata ta da kuɗi. Ma da ma baka da kuɗi, duk inda kake da wani political plans kake son ka kawo gyara ko kuma kake da muruba yin gyaran, ma da ma kai baka da kuɗi ko kai ba da damar bane, abin kamar ba zai yi ba gare ka.
To kuma dai menene? Injinas Tura Ashir Sharif, shugaban haɗakar ƙungiyoyin matasan arewacin Najeriya. Lokaci yayi da za a ba matasa dama, su kuma su baiwa mara da kunya.
Su wayannan masu shekaru wani lokacin za ka yi suna kafa hujjoji da cewar wai ai ga ƙasar Amurka ta sa ɗan shekara 80 a mulki, ga Italiya ta sa ɗan shekara 85. To abinda ba sa duba shi ne wayannan ƙasashe su sun riga sun kafu, sun daɗe da samun shugabanci, kuma sun kafa duka institutions ɗinsu, sun tsaya akan kafafunsu suna aiki. Mu kasashe irin namu da komai namu bai zauna daidai ba, ba wani abu da yake tafiya daidai. In ka dubi duka institutions da muke da su, na tsaro, na tattalin arziki, na ilimi, na lafiya, na menene, babu wanda ya zauna da gindinsa. To kaje ka dauko masa mutumin da ba zai iya yi maka aiki na awa 7 ko 8 ba a rana, kace shine shugaban kasa, to kai ma ka san ka siyo kanka matsala. Dan haka ya kamata wannan lokacin haka, tunda an ba wa mai shekaru da yawa an jaraba daga da demokradiyyar nan, ba sun ja shekara 8, Buhari ya shekara 8, masu manyan shekaru. So da haka ya kamata a kyale masu kananun shekarun a ba su dama su yi. Kuma shi wannan abin shine ya dade janyo lalacewar al'umma, da babba mai shekaru ya zo ya shiga cikin kannansa yana takar a guɗe da su. To shi yasa sai al'umma ta tashi zaman to ba babba ba yaro a cikinta. So da yaro yana kallon abin da zai ke nema babban wanda ya kamata shi ya zauna ya zama uba ya dinga bashi shawara yana tarbiyyantar shi na goya masa abin da ya kamata ya zo ya ce shi ma nema yake da shi da shi to ka ga an samu matsala saboda mu muna goyon bayan su masu shekaru daga 40 zuwa 60 din nan 65 su tashi tsaye su hada kansu su nemi shugabanci ne kuma in sun karbi mulkin nan su yi wa mutane adalci su yi abin da ya kamata kar su za su shiga da tafiya yadda aka saba tafiya ana gwamnati ta sharholiya
masu fashin baki ciki har ma da kukunni ta nanata irin mawuyacin halin da Najeriya take ciki a halin yanzu da barbarewar tsaro kuma bayan tattalin arziki da dai sauransu anya kana ganin matasa za su iya fuskantar wannan kalubalen idan aka ba su dama a yanzu
tabbas irin mutanen da suka fito akwai masu daga cikin masu karanan shekarun akwai waɗanda suna da gogewa da iyawar da sanin ya kamata da za su iya shugabancin kasar a yanzu kuma suna da ƙarfin jini da ƙarfin kwakwalwa da ƙarfin tunani da kuma suna da lokaci da za su iya tsayawa su yi aiki na awa 10 ko zuwa awa 20 a rana domin a ga an dawo da kasar kanta farki na daidai duk shugabannin da ake yabawa sun taka wata rawar gani a Najeriya ka duba shekarunsu a lokacin da suka shugabancin tun daga kan marigayi Abubakar Tafa Balewa ka duba shekarunsu a lokacin da suka yi shugabancin irin nasarorin da suka samu sannan ka duba ta waɗannan masu shekarun da yawa da aka zo aka fara bawa nan wannan zango zaka ga cewa za ka ga bambancin kilale gashi ana ganin su
anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen Hausa Muhammad Nasir Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna. Kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga karatun Alƙur'ani daga bakin yara manyan gobe.
Assalamu alaikum warahmatullahi sunana Idris Muhammad Adamu daga makarantar Milhajul Islam Yarogana Gombe Auzubillahi minashaitanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Sabbi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahum ghusaa'an nahwa sanuquduka fala tansa illa ma shaa Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa wa liyusrika lil-yusra wa dhakkir innafati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-atqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fasalla bal tusiruna al-hayata ad-dunya والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صوف الأولى صوف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم
ما دلا yanzu kuma sai labarai amman a takeice
Shugaban kasa Muhammadu Buhari a ranar Talata ya sha alwashin cewa babu rahama ga waɗanda suka kashe mutane sama da 100 a wasu harhara a tsakiyar Najeriya wasu ƴan bindiga sun kai farmaki wasu ƙauyuka kamar yadda majiyoyin yankin suka ce a ɗaya daga cikin munanan hare-haren da aka kai a bana da ake zargin ƴan bindiga masu ɗauke da muggan makamai suka kai da yake Allah wadi da abin da ya kira mu munanan kashe-kashe Buhari ya alƙawarin cewa waɗanda suka aikata wannan aika-aika ba za su samu tausayi ba ba za a gafarta musu ba ko ba za a bar su tsira ba a cewar shugaban a cikin wata sanarwa Shugaban Amurka Joe Biden ya ƙara zafafa kalamansa kan ƙasar Rasha a jiya Talata, yana mai zargin shugaba Vladimir Putin da shirya kisan ƙari dangi a Ukraine. Yayin wata ziyara da yake jihar Iowa don gabatar da wani shirin rage farashin man fetur, shugaba Biden ya ce kuɗaɗen da kuke samu da damar ku ta cika motocinku da mai. Babu ɗaya daga cikinsu da ya kamata ya dogara kan ko wani mai mulkin kama karya. Yayinki shawarar shiga yaƙi tare da yin kisan kiyashi a can wani ɓangaren duniya.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.